sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Cyclo has 1530 a matsakaicin zango. Masu auren ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye a tashoyin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani na FM sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da su ga dama sai su daddangwala voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 20 ga watan Oktoba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC, tare da Baba Yakubu Makiri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kwasa, ga kanun labarai.
Jene ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben wannan shekara a nan Amurka, Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican suka yi muhawara su ta ƙarshe. Shirin tsagaitauta na Majalisar Ɗinkin Duniya a yakin da ake yi a ƙasar Yemen ya fara aiki da yammacin jiya Laraba. Sai kuma wakilan Palestino a Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da matsawa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ɗauki mataki a kan ƙasar Isra'ila.
To ma da kanun labaran kenan, kuma kamar yadda kuka ji a cikin kanun labaran, za ku ji yadda mutane su kalli wannan muharan ƙarshe na 'yan takarar shugabancin ƙasar na Amurka.
An so shin da ya bayar da bayanan da ya bayar gaskiya siyasance, kuma a matsayinsa na ɗan takarar jam'iyyar Republican kuma har ila yau, wanda ya yi muhawara har guda biyu, an so shin da ya bayar gaskiya ba su taka karatun ƙarya ba.
Sai kuma gwamnatin tarayyar Najeriya wadda ta yi alkawarin dawo da 'yan matan Chibok, amma suka ce sai sannu akan hankali.
Muna kokari ta yadda za a bi ta soja ne, ta tattaunawa ne, ta amfani da kasashen waje mu samu duka a dawo da su gida.
Kana idan muna lokaci, ku jadda wakilan kasashen da ke makwabtaka da Libya da wasu ƙungiyoyin duniya irin su tarayyar Afirka da na Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya ke taro domin samar wa gwamnati a ƙasar ta Libya mai ɗorewa. Kana Grace Alheri Abdu ta shigo da shirinta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jiya 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓen wannan shekara a nan Amurka, Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican suka yi muhawara su ta ƙarshe, inda suka gwabza akan batutuwa daban-daban da suka haɗa da tattalin arziki da harkokin diplomasiyya da sha'anin tsaro da kuma inganta rayuwar al'umma. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka janyo hankalin waɗanda suka kalli muhawaran shine ɗari-ɗarin da Donald Trump ya nuna a lokacin da aka tambaye shi ko zai yi na'am da duk sakamakon da ya fito a ƙarshen zaɓen, inda yake cewa
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time.
Trump ya ce zan duba sakamakon a lokacin da ya fito. Yanzu bana ganin wannan sakamako, zan duba shi idan ya fito sai in yanke hukunci. A tata amsar, Hillary Clinton ta ce kasawar Mr. Trump ya amsa wannan tambayar game da sakamakon zaɓe tana nuna cewa bai cancanta ba ya zama shugaban ƙasar Amurka.
That is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. We've had free and fair elections. We've accepted the outcomes when we may not have liked them. And that is what must be expected of anyone standing on a debate stage during a general election.
Hillary ta ce ba haka aƙidar siyasarmu ke tafiya ba. Mun fi shekaru 240 muna siyasa, muna gudanar da zaɓen adalci, kuma mukan karɓi sakamakon zaɓe ko da bai zo yadda muke so ba.
Shirin tsagaitauta na Majalisar Ɗinkin Duniya a yakin Yemen ya fara aiki a yammacin jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya na fatan ganin wannan tsagaitautar zai bar wa ma'aikatan agaji daman shiga da kayan agaji ga masu tsananin buƙatansu, hawa kuma zai buɗe hanyar tattaunawar zaman lafiya. Wannan tsagaitauta na sa'o'i 72, amma yana yiwuwa a samu ƙarin lokaci kan kwanaki ukun farko. Wannan shirin ya biyo bayan bazuwar sojoji a arewacin Yemen, inda Saudi Arabia ke goyon bayan rundunar mayakan 'yan tawaye wadda ke gaggauta daunawarsu zuwa garin sa'an da wanda shine babban mazaunin mayakan Haiti. Yakin na Yemen ya ɓarke ne a cikin shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen Shi'a wanda aka fi sani da Huti da ke zaune a arewacin ƙasar suka kwace babban birnin Sana'a daga bisani suka zarce zuwa sauran yankunan ƙasar masu rauni. A cikin watan Maris na shekarar 2015 Saudi Arabia da ƙawayenta na ƙasashen yankin Gulf suka kaddamar da hare-hare da ta sama da ta ƙasa akan 'yan tawayen, wannan dai shine karo na shida da ake kokarin kwato ake kawo ƙarshen zub da jini a wannan wuri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kimanta akalla fararen hula 4,000 ne aka kashe tun fara yakin a watan Maris na shekarar 2015, kuma galibin su duk sun mutu ne a sanadiyar hare-haren jiragen saman da ake kaiwa a ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia.
Wa'innan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Palestino a Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da masawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki mataki a kan ƙasar Isra'ila idan ta ci gaba da nacewa da gina gidajen Yahudawa a yankunan da Palestinawa ke son amfani da shi wurin girka ƙasarsu a wata rana. Jakadan Palestino a Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Riyad Mansour ya zargi Isra'ila da ci gaba da take dokokin ƙasa da ƙasa. Ya ce takaita harkokin gina gidajen Yahudawa Isra'ila da kuma janyewa daga yankunan Palestino wajibi ne wurin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Palestino da Isra'ila. Jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Dani Danan bai taɓo maganar gidajen bani Yahudun ba a cikin jawabinsa da ya yi wa kwamitin sulhun, sai dai ya la'anci abin da ya kira mataki na ɓangare ɗaya da za a ɗauka akan Isra'ila. A cikin yakin shekarar 1997 a cikin wannan yaki ne Isra'ila ta kama yankin yammacin kogin Jordan daga bisani ta mamaye baki ɗayan Kudus a bisa hujjar cewa tana da 'yancin gina wurin saboda tabbatar da tsaron ƙasarta.
Shugaban rundunar sojan ƙasa na sojojin ƙasa da ƙasa a yankin da ake gudanarwa yakin da ake gudanarwa a Iraki ya shawarci sojojin nasu da cewa kada su guji ujula ko zafin nama a kokarin da suke na kama garin Mosul, ta yadda har hanzarin nasu cikin gaggawa zai bude wa abokan adawar su hanyoyin ci musu zarafi. A hirarsa da 'yan jarida a wayar tarho a jiya Laraba a birnin Bagadaza, Major General Gary Velisky ya ce bai kamata sojojin Iraqin su yi hanzarin shiga Mosul ba, akwai buƙatar tukunna su fara samun ƙarfi da matsawa abokan adawar su lamba. Amurka tana ba tallafin mayakan kayan aiki da jiragenta na sama da ke kai dubban harare har ma da jirage masu sauka unguwa a matsayin gudunmuwa a yankin 'yan to birnin na Mosul. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskar da yadda wasu suke kallon harkokin siyasa a Amurka suka kalli muhawaran ƙarshe da aka fafata jiya tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasar wanda aka yi a daren jiya. Da farko ga Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri.
Wato a muhawara ta farko da ta biyu da ya sha kaye na ɗauka in ya zo wannan a matsayin a wannan muhawara da za a yi zai fito gaba-gaɗi da ƙarfin tuwo ya kokari ya kare ta. To abin gaskiya sai ya bani mamaki don na koma na duba na yi tunani wannan zance shi ne muhawwararsa wacce ma ta fi kowace lalacewa. Ya gaskiya ya bani tausayi yadda ya gabatar da amsoshinsa.
Me yasa ka ce wannan shi ya fi kowan lalacewa daga cikin waɗanda ya yi?
To akwai misali. Kaga na farko ya yi amsoshin da yake bayarwa wato gaskiya da alama bai karatu yadda ya kamata. Ɗauki kamar tattalin arziki da aka tambaye shi wanda yake shi ɗan kasuwa ne kuma na ganin biloniya ne zai iya nan wato kamar yake da ƙarfi a kai. Amsoshin da ya bayar da bayanan da ya bayar gaskiya siyasance kuma a matsayinsa na ɗan takarar jama'iyyar Republican kuma har ila yau wanda ya yi muhawara har guda biyu amsoshin da ya bayar gaskiya ba su taka kara sun karya ba, saboda bai faɗi abin da zai mana ba mu Amerikawa da ni da kai da duk sauran mutane.
To shi ma Aminu El Yakub mazauni jihar Ohio ma'aikacin gwamnati wanda ya kalli wannan muhara ga nasa ra'ayin.
Amma gaskiya wato in ne a tsawaina tsakanina da ra'ayina da Trump da Clinton ba gwaji. Tunda kamar yanzu wato muharin da suka yi duk cikin wato amsoshin da shi Trump yake bayarwa amsoshi ne wanda yake ba wani tunani a ciki dogon tunani. Kuma wanda yake ya daidaici irin tunanin sau da koma sun da suke masa aiki suka san shi sun riga da sun faɗa wato yadda yake kenan haka. Mutum ne wanda yake ba son wani ya ce ya fi shi to amma kuma daga dukkan alamu bai yi shirin da zai zama cewa ya zama shugaban ƙasa Amerika ba saboda bai san hudun aiki na shugabancin ƙasa ba. Sha'anin tattalin ƙasa da shauransu tun daga dukkan wanda aka masa ba wani abin da shirye-shirye da na shi ba sai dai kawai bude baki ya ce a gashi yana da shiri. Amma kuma ba zai faɗa oke mai yaya aka yi mai yake shiryawa ba. Ba zai iya faɗa haka ba. Haka tsaron ƙasa da hulɗa da ƙasashen waje. A gani na bai ma zo kusa kaman da Hillary Clinton ba.
To bari mu kammala da Alhaji Garba Trako wanda ke birnin Boston a jihar Massachusetts. Shi ma ga yadda ya kalli muharan.
Bayan ya ce mata Nasty Woman a gab da ƙarshen wannan muhawara da aka yi, sai maganar zaɓen nan zai tattake shi fiye da yadda kowa yake zato. Wanda yake shi bai nuna ya damu da wato ɗa'a na ƙasa ba wato duk wannan process da aka yi tun daga gwagwarmayar da aka yi ta yi na primary har zuwa aka zo aka yi wannan za'a general election din ya nuna cewa shi bai da bayan ɗinnan kafin a wannan muƙabala mataimakinsa da ya zaɓa ya ce idan har ba su yi nasarar wannan zaɓe ba za su ɗauki wannan zaɓe su rungume shi da ƙaddara. Yarsa ta cikinsa ta ce idan babanta da ci wannan zaɓe ba za su ɗauki rungumar ƙaddara su bar komai ga Allah. Amma shi ya ƙi yarda saboda ka Amerikawa da yawa ana kan rashin ɗa'a da ya nuna a kan demokuraɗiyyar Amerika.
To Allah ya kyauta. A can Najeriya kuma gwamnatin ƙasar ce take ƙara jaddada cewa tana nan tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an ƙara sako 'yan matan Chibok. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daidai lokacin da 'yan matan nan suke murna, shi kuma ɗan majalisar dattawa Ali Indume, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ta Najeriya wanda ya wakilci shugaban majalisar dattawan Abubakar Bukola Saraki, ya bayyana wa manema labaru cewa damma wannan alkawari da shugaban Muhammadu Buhari ya yi ai ba bakon abu bane gare shi saboda tunanin kyautatawa da tausaya al'ummar Najeriya da ke cikin halin kunci.
Eh to alhamdulillah wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. Kuma gaskiya dai dama don yadda muka san shi shugaban kasa President Muhammad Buhari muna tsammanin haka dama amma babu tabbaci sai da ya fita daga bakinsa kuma a take ma an fara ɗaukar matakin a tabbatar da an yi abin da ya faɗa ɗin. Sakataren gwamnati da ni kaina da memba na House Dr. Asabe mun fara tattauna da tabbatar da cewa an yi wannan abun ba wai an faɗa ba amma an tabbatar an yi. Makarantu dai wanda ya kamata don dai ba wai ko a ɗauka yara a kai su kasan waje ko kuma wani abu ba amma tun da abu ne wanda ya shafi tsaro ana duba duk abubuwan da zai fi alheri za a yi. Gwamnati ta ba mu tabbacin haka. Abin da ya rage yanzu shi ne za a zo na a ga wani shi abin wani hanya ne ko wani makaranta ne ko kuma a ina ne kuma wani irin makaranta ne da ya fi dacewa. Wannan kuma gaskiya ba abin da kuma za mu tsaya a cikin rediyo muna faɗa don tsaronsu ma shi ne number one da kuma yadda asirin yadda za su zona hankalinsu ya koma kan karatunsu shi yana da muhimmanci kwarai da gaske.
Sanata Ali Indume kenan mai wakiltar al'ummar Chibok a majalisar dattawan Najeriya kuma shugaban masu rinjayenta a tattaunawa da ya yi da manema labaru a Abuja. A waje ɗaya shi kuma ministan tsaro na Najeriya General Mansur Dan Ali ya bayyana irin nasarori da kuma kwazon da gwamnati za ta ci gaba da yi domin tabbatar da cewa sauran 'yan matan da ke hannun kungiyar Boko Haram su ma an fito da su.
Abu ne wanda za a ce ba kwana ɗaya za a iya gama shi ba wuri ɗaya suke ba kuma cewa wai tuntuni duk suna aje wuri gaba ɗaya ba amma a hankali muna ƙoƙari ta yadda za a bi ta soja ne ta tattaunawa ne ta amfani da ƙasashen waje mu samu duka a dawo da su gida.
Za ka iya bayyana hikimar da za a bi shi musaya za a yi da wasu askarawansu ko kuwa kuɗi za a ba su kamar yadda ake ta raɗe-raɗe cewa sun nema.
Mu ba ma ba da kuɗi kuma ba za mu saki askaransu amma dai akwai facilitators kamar waɗanda suke shiga tsakani waɗanda cewa an san cewa za su yi mana ba za su mana fo wannan ba kamar yadda aka saba hanyar da muka bi muka sako waɗannan ita zamu bi mu sako waɗancan sakon da nake bada ko yaushe ɗan Najeriya su yi hakuri da gwamnatin nan tana da niyyar sako sauran waɗanda suke a raye so kuma magana ce ta lokaci
Umar Faruku Musa Mur Amurka a Abuja Najeriya
To daga Najeriya sai makwabciyanta inda kasashe makwabta dake makwabtaka da Libya da sauran kungiyoyin duniya suke taro a jamhuriyar Niger domin samun ro kasar ta Libya makoma na gari ga sulamu mun da barma da karin bayani cikin wannan rahoton
kasashen da suka hada da Chadi da Tunisia da Egypt da Mauritania da Algeria da Sudan da jamhuriyar Niger ne ke gudanar da wannan taro dake samun halartar wakilan tarayyar Afirka da na tarayyar Turai da wakilin majalisar dinkin duniya a kasar Libya don duba hanyoyin samar da mafita ga kasar ta Libya wace shirin zaman lafiyar ta ke kom gaba kom baya a sakamakon rashin jituwa a tsakanin ƴaƴanta tun bayan hanbarar da gwamnatin Muhammad Gaddafi Ministan harkokin wajen kasar Niger Ibrahim Yakubu yayi mana karin bayani.
Na harko shine muka ce a sa gwamnatin da kowa ta yarda da shi saboda gwamnatin ga yanzu ta maki zamnuwa saboda ba a sa kowa shawara ba kuma wasu ba su ba da goyon baya. Na biyu shine bancin an kafa gwamnatin da kowa ta yarda da shi kuma gwamnati da ke da cikakken mulki a cikin kasar Libya sai an kafa sojin kasa wanda kowa ya yarda da shi kuma wanda aka san ga mai shugabancin shi guda. Shine muka ce Libya nan fa tana da tarihi tana da kowa sai an sashi har wanda suka kama shugaba Kadafi suma a sasu cikin tahiya har wanda lokacin nan da farin da tura ba su sa cikin shawara mun ce suma a sasu dan ayi wannan shawara na uku muka ce kuma ayi yaki da ta'addanci saboda inda ka san akwai Daesh a Libya akwai Boko Haram akwai Libya akwai komi ka san na ta'addanci suna can Libya muka ce ba yiwa a kafa kasa a kafa gwamnati kuma ayi yaki da wannan mutane muka ce a taimaka ma gwamnatin Libya ta samu ƙarfi da tambaya ayi kokowa da ƴan ta'addanci wannan
taron na ministocin harkokin wajen kasashen da ke makwabtakar kudda-kudda a kasar Libya da ke gudana a washe garin wanda ƙwararru suka gudanar ya bullo da wasu sabbin shawarwari bayan la'akari da cewa sun fi kowace kasa ɗanɗana kudar irin abubuwan da ke wakana a kasar Libya
tarihi ya nuna ko da yaushe kasashen nan na ƙetare suka zo suka ɗauki mataki na shiga siyasa wata ƙasa bisa aikata alheri ba kaga Somalia kaga Iraq kaga Libya kaga Afghanistan babu ƙasa guda inda suka ci nasara muka ce zancen Libya zancen ƴan Libya ne da kansu a bar su yi zancen su ne kuma da mu da ke makwabta saboda in ta lalace mu mata mu ta lalace za mu tambaye shugabannin kasashen mu su rike mukamin su su kula da zancen Libya tunda ba mu sake bar ma wasu kasashe da basu abin bai shahe su ba
wakilin majalisar dinkin duniya a kasar Libya Martin Kobler ya bayyana cewa amfani da karfin soja ba zai taimaka a warware rikicin kasar ba saboda haka dole ne a bi hanyar tuntuba tsakanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna inji shi domin cimma daidaiton da zai bada damar kafa wata gwamnatin haɗin kan ƴan ƙasa.
En Libye, il ne peut pas y avoir une situation militaire. L'accord politique libyen est le seul cadre. Il n'y a pas d'alternative.
Wani kalubalen da ke jiran ƙasashe makwabtan Libya shine matsakaimi a ayyukan bincike akan iyakokin su da wannan ƙasa domin bayanai sun yi nuni da cewa duk da takunkumin da aka kakkabawa ƙasar ta Libya makamai sama da miliyan 26 ne ke yawo a kasar a yanzu haka abinda ke kara rura wutar rikicin shugabancin da ake fama da ita a wannan kasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Mubiya ta Kano mun shige Niger sun dawo mu
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC mu na yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba
Ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba Ku jama'a tambaya ni ke da
Labarin yara nan mun fara ji a radio ni da ni ne chairman naga a screen aka fada cewa an yi rescue Chibok girls 21 da naga ita na yin murna sosai na godewa Allah na gode ma federal government kuma da su cika wannan ya mata
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar iyali na lafiya ranar alhamis da ta gabata aka dawo da 21 daga cikin yan matan secondary Chibok 218 da suka rage a hannun yan kungiyar Boko Haram a wani yanayi na bazata da ya dauki hankalin duniya. Wani abin da bai kwanta wa jama'a a rai ba shine yadda aka hana kafofin sadarwa har da tashoshin watsa labarai na ƙasa shiga inda aka gabatar da ƴan matan da lokacin da suka gana karan farko da iyayensu bayan sakin su. Tambayoyin da har yanzu manema labarai ba su iya samun amsa ba su ne, gaskiya ne an saki komandojin kungiyar hudu, an kuma biya miliyoyin dala kudin fansa kafin aka sako ƴan matan 21. Gwamnati ta samu ganin ƴan matan ta kuma yi na'am da halin da ta gansu kamar yadda ta alkawalta za ta yi kafin tattaunawa da kungiyar Boko Haram da ya kai ga yarjejeniyar sakin su. Gwamnati ta miƙa wuya kenan kan sharuɗan da kungiyar ta gindaya na sakin ƴan matan. Tambayoyin da shirin domin iyali zai yi ƙoƙarin neman amsa kenan a shirinmu na gaba. Yayin da muke jinjina wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da kama hanyar cika alkawalin da ya yi wa iyayen ƴan matan Chibok na ɗaukar duka matakan da ya iya na ganin an maido su lafiya, yau shirin zai mai da hankali ne kan murnar ceto ƴan matan. A cikin hiranmu ta farko da shugaban kungiyar iyayen Yakubu Nkeki, na nemi sanin yadda suka fara jin labarin sakin ƴan matan.
Labarin yara nan mun fara ji a radio, sai ni kamar ni da ni ne chairman, na ga a screen aka faɗa cewa an yi rescue Chibok girls 21. Shine can kuma sai na fara ji a radio. To shine na fara kira kenan daga wajen manya din kamar ita minister. Sai ta ce mini haka ne, ta ce mun an samu ƴaƴan nan guda 21 za a dawo da su a Abuja. Saboda haka ni ma ana neman attention nawa in nemi iyayen gaba ɗaya nan da kwana ɗaya biyu za a kira mu muje.
An sanar da ku yaran da aka samu ne ko kuma iyayen gabaki ɗaya ne aka neme ku neme su zo su ga tantance ƴaƴan?
An sanar da ni, an tura mini sunan ƴan matan. An tura mini sunan waɗanda suka fita ɗin, dum an tambaye su suka bada sunayensu, shine sai na yi correspond da sunan da nake ɗauke da shi a register, sai ya zo daidai. Sannan suka text mini sunan yaran gabaki ɗaya 21 ɗin, sai na iya na gano cewa hakika wannan ƴaƴanmu ne, kuma na san iyayensu ɗaya-ɗaya, na san ƙauyukan da iyayensu suna ciki.
To kafin lokacin da aka gabatar da su mataimakin shugaban ƙasa ɗin nan wanda aka nuna a talabijin ɗin nan, ku kun riga kun yi sa a Abuja a lokacin ne ko kuma ku da yanzu zuwan ku Abuja kenan, ba ku gansu ba har yanzu?
Zuwan mu Abuja yau da safe nan kenan, yau safiyar nan shine muka shigo Abuja.
Ba ku gansu ba tukunna?
Ba mu gansu su da kansu ba, sai dai mun gani dai a cikin screen dai, amma su da kansu physically haka dai sai dai Allah ya yarda sai yau za mu gansu, in ba haka ba ba mu haɗu tukunna ba.
To jim kaɗan bayan ganawarsu da ƴaƴansu, na yi hira da mahaifin Comfort Amos, ɗaya daga cikin ƴan matan da aka sako, wanda ya bayyana cewa
da na ga ita na yi murna sosai, na gode wa Allah, na gode ma federal government kuma da su cika wannan ƴan mata sosai, na yi murna sai Allah ya saka musu da alheri.
To na ce ba Malam Amos, da kai da Comfort ɗin nan lokacin da kuka ga juna, me ta fara faɗa maka ko kuma kai mai ka gaya mata?
Lokacin da na kawo da ita na ce ƴarta, ashe har yanzu kuna nan da rai ne? Ai abin da bai sa zato zai sake ganki ba, amma na ganki na gode wa Allah. Shine ta ce baba, ni ma bai san tsammani za mu kadu ba, ni kuma na gode wa Allah, kuma mu gode ma federal government da suka kori suka ceto mu.
Yawa na san dai lokacin da kuka ga Sadu ɗin nan ana cikin mutane da rububi da dai sauransu nan, amma kun iya samu ta muka wani ɗan bayani ko kun kai mata tambayoyi?
Lokacin da muka haɗu ɗin wallahi ita na gode yadda na ganta. Ita ta yi murna, ni kuma na yi murna. Da farko da mun gan juna mun fashe da kuka, saboda kwanakin da muka yi ba mu kadu ba shi ne muka kuka. Daga bai kuma mun zo mun shiga tunatune, shi ne ta ce baba na gode, ban san tsammani za mu kadu ba, ni kuma haka na gode. Sai ta ce to ku yi godiya ma mutane nan da mutane fayyada da su fitar da mu, da kuma ku yi godiya ma Boko Haram ko da shige su suka ɗauke mu, amma su yarda suka fitar da mu, ku yi musu godiya. Saboda ƴan uwanmu wanda suna baya kuma su samu hanyar su fita, shi labin da ita ta faɗa.
Wato ka iya yi mata tambayoyin halin rayuwa a wancan wuri da suka fito cikin tsawon shekarun nan sama da shekaru biyu?
Na yi tambaya ita, na ce yaya ne ban da aka kai ku, wani reconnection ne kuke ciki? Shi ne ita ce ce lokacin da suka kai mu da farko suna yi mana kirki, abinci ne, ruwan wanka ne, sauransu ne, duk suna wadatar da shi, amma daga ƙarshe nan shi ne yiwa zai ɗan dame su. shine abin da ta fara. Nace amma suna sananta ku ne saboda adini ne? Sune tace a'a, ba su sanantawa. Orefa sune tace ore sai tambar rai. Ita tace i sa hada gore. In tabbatar da kuma ba da dole ba in jita.
To ita tana cikin waɗanda aka masa aure ko kuma ba mata aure ba?
Ita tace ba ta aure ba kuma ba sananta ta ba an barta ba ta hada har mata aure ba.
Kuma cikin mayakan nan babu wanda ya kokarin yin lalata da ita.
Haka ne, ba wanda ya sa su dole in ji ita, haka ne abin da ta fara.
Wato ka iya tambayar ta domin akwai rahotannin da suke nuni da cewa akwai lokacin da aka kai wani hari ta sararin sama an kashe mutane da dama. Ka iya tambayar ta bisa ga saninta akwai waɗanda aka kashe?
Na tambaye ta nace a cikin ku din wai akwai waɗanda aka kashe din gaske ne da kan jiro masu? Sune ta tace a'a, a cikin mu dai gaskiya ba kashe kowa ba, muna nan da rai dukkan mu da ran Allah sauran ma za su fita.
Wato bisa ga bayanin nata dukkan sauran 197 yanzu haka bisa ga saninta dukkan su nan suna nan da rai?
Inji ta dai sauran ba su tare ba san inda suke ba, a tsammani ta suna nan a da farkon, amma daga baya adan raba su ba ta tsammani cewa dukkan su ba, amma da zoton ta tana ce dukkan su.
Wato inda su comfort suke, su ƴan matan makarantar nan nawa ne, kuma nawa ne daga cikin su aka ce ta nawa ne aka bari a inda ainihin inda su ake tsare da su?
A cikin su wanda suna nan da ita ta fada sun 114 an sai 21 a cikin su inji ita, da kuma suce in kuje daga ban Allah yarda sauran kuma zan same ku, suka ce tofi godiya Allah ya sa ku zo ku sake su mu zo mu haɗu tare.
To Malam Amos, ta yaya ne aka zabi ƴan matan 21 da aka saki?
Yadda ne tambaya ita an zaɓe su aka sake su sun tashi suka shiga layewa ana da zikira ana da zikira aka yanka, sai ita Allah ya sa ita ma ta shiga a ciki. Shine yake ce to dama mun nufi 21 sannan kuma banda muka zaba ya kai sauran ku koma daga bai kuma Allah ya zunga mu sake ku. Shine abin da ita ta yi mana bayani.
Wato bisa ga bayanan da aka muku za su zauna a nan a hannun gwamnati har zuwa wani lokaci? Kuma menene ban san ko kawo yanzu gwamnati ta bayyana muku shirin da take da su domin su ba?
Yanzu haka gwamnati ya rike su, a yi musu manguna, a yi musu abinci, a kula da su, su samu lafiyar jikin su, sannan kuma a yi musu makaranta duk inda su nufa, yanzu gwamnati ya rike alkawari za a yi musu makaranta. Kuma mun iya yi gwamnati a yi musu haka din.
To nagode kwarai da gaske.
To sanu.
Yawa nagode kwarai da gaske. To bari yi magana da shugaba. To na san dai kai kana cikin iyayen da har yanzu iyayenku ba su dawo ba.
Haka ne mama.
Wato wanda bayani za ka yi min game da haka?
Bayanin da zan yi mama, ko da nawa ba ka fita ba, ni ina murna sosai domin ganin wayannan ƴaƴa a zamanin na su gaba, ko da ɗaya ne ya fita zan kaya iyalin murna. Ina ga kamar wahala na ya fara, Allah ya fara goge min hawayen kukana saboda dukansu. Saboda haka ina da bege nawa ma zai fita in kana nan da rai ba abun da ba zai sa ta fita ba, da kokarin gwamnati yanzu da muke gani a kasa muna gani za su fita. To muna da murna dukkan mu tare da iyalin wanda nasu ya fita.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
Inda rai aka ce da rabo in babu rai rabo ya kare, muna kuma ƙara jinjina wa gwamnati da wannan yunkuri da kuma begen ganin ranar da za a sada sauran ƴan matan da iyayensu lafiya cikin alherinsa. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya kuma haɗa dukkan ƴan matan Chibok da sauran waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da danginsu lami lafiya cikin alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
Yau ne ƴan takarar shugaban ƙasa a zaɓen wannan shekara a nan Amurka, Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican suka yi muhawararsu ta ƙarshe, inda suka gwabza a kan batutuwa daban-daban wanda suka haɗa da tattalin arzikin ƙasar da harkokin diplomasiya da sha'anin tsaro da kuma inganta rayuwar al'umma.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga Mu'azu Bawa, tsohon kwamishinan kuɗi na jihar Niger da yake jinyar hatsarin da ya yi a kan hanyarsa ta dawowa Mina daga Abuja. Ubangiji Allah ya bashi lafiya. yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Baba Yakubu Makere da ya taya na gabatarwa da Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Jim ni Ladan Ibrahim ake cewa sai mun haɗu an jima a shirinmu na Hausa.